Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru Meshani ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 30 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran duniya.
Mahajjata sanye da takunkumin rufe baki da hanci sun isa Arfa, wani tsauni da ke kusa da Makka, birnin da ya kasance mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. Adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17. A mako mai zuwa ake sa ran shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara zai bayyana matsayinsa kan sake tsayawa takarar shugaban kasar.
Kanin labaran kenan. Yayin da agobe musulmai a faɗin duniya za su gudanar da bikin babbar sallah, za mu ji yadda masu siyar da raguna a kasuwannin birnin Lagos ke kokawa kan rashin ciniki.
Abin hausa wanda ya gani, don ragon da aka sai bara naira 30,000 yanzu shi ne za ka sayar 70,000 da wani, kuma ba za a samu irin shi ba, domin yanzu ragon da aka kawo, don aka kawo daga Chadi, daga Nijar, in ka gansu ba mai nama ciki.
Za kuma a ji yadda rundunar 'yan sanda a Najeriya ta kama wasu waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka. To za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Sule za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Mahajjata sanye da takunkumin rufe baki da hanci sun isa Arfa, wani tsauni da ke kusa da Makka, birnin da ya kasance mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. Sun isa yankin ne domin sauke wannan farali da ya kasance mai matukar muhimmanci cikin ayyukan hajji da ake yi a ƙasar Saudiya. Annobar cutar coronavirus ta yi tasiri kan aikin hajjin na bana, wanda a shekarar da ta gabata ya samu halattar mutum miliyan 2,500 daga sassan duniya. A wannan shekarar an takaita adadin mahajjatan tare da daukan tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar. Adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17, yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya dushi 670,000. Kuma har ila yau Amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka rabu da ita, yayin da take da sama da mutum miliyan 4,400 da aka tabbatar suna dauke da cutar. A jela raba adadin waɗanda suka mutu a Amurka ya haura 150,000. Jihohi irin su California, Florida, Texas kan fitar da sabbin alƙaluma da suka ɗara waɗanda suke sanarwa a duk mako ko kuma a kowane yini. A jela raba kaɗai jihar California ta sanar da mutuwar mutum 197, kamar yadda alƙaluman cibiyar kiwon lafiyar jihar ta fitar, adadin da ya haura 159 da jihar ta gani a makon da ya gabata. Ita kuwa jihar Florida ta rawaito mutuwar mutum 216, yayin da Texas ta sanar da mutuwar mutum 313. A birnin Ho Chi Minh da ke ƙasar Vietnam, hukumomi sun ba da umarnin rufe gidajen shan barasa da na rawa, sun kuma haramta tarukan jama'a da ya haura mutum 30. Wannan umarni ya fara aiki ne da sanyin safiyar yau Alhamis, a wani mataki na daƙile yaduwar cutar coronavirus bayan da ta sake ɓulla a ƙasar a makon da ya gabata. Birnin ya kasance shine cibiyar kasuwancin kasar, a nan kuma aka samu sabbin mutum 2 da suka kamu da cutar da ke da nasaba da barkewarta da aka gani a yankin Danan. Mutanen 2 dai sun riga sun mika kansu a lokuta daban-daban, kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatan lafiyar kasar ta fitar. A baya, kasar ta Vietnam ta zamanto abin kutance a tsakanin kasashen duniya, lura da yadda ta maza-maza ta daƙile yaduwar cutar a yankunanta. Gwamnan jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Amurka, Kate Brown, ta ce a yau Alhamis jami'an tsaro na gwamnatin tarayya za su fara ficewa daga birnin Portland bayan wata matsaya da suka cimma tsakaninsu da jami'an gwamnatin tarayya. Ita dai gwamnatin ta tarayya ta kare matakin da ta dauka na tura jami'an tsaronta, tana mai cewa ta yi hakan ne domin a maido da doka da oda da suka sabbacewa hukumomin jihar na zanga-zangar da ta ƙi cinyewa. Lamarin da ta ce yana saka gine-ginen gwamnatin tarayya cikin haɗari. Ita dai gwamna Brown ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka riƙa sukar matakin tura jami'an tsaron tarayyar, inda a jiya Laraba ta zarge su da yin mamaya da kuma haifar da tarzoma. Tana mai cewa lamarin ya sa ana ta ɓarnata dukiyoyi a tsakiyar birnin na Portland. A mako mai zuwa ake sa ran shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara zai bayyana matsayinsa kan sake tsayawa takarar shugaban ƙasar. Ana sa ran zai bayyana matsayin tasa ne a wani jawabi da aka shirya zai yi wa al'ummar Africos a ranar 6 ga watan Agusta. Jam'iyyar RHDP mai mulki a kasar ta Africos ta zabi Watara don ya sake neman mukamin shugaban kasa a karo na uku, amma kuma bai ce ufan ba kan wannan taida aka masa na neman yin tazarci. A farkon shekarar nan, Watara mai shekara 76 ya bayyana shirinsa na miƙa mulki ga sabbin jini, amma ana ganin mai yiwuwa ya sake shawara ne bayan mutuwar Prime Ministansa Amadou Gon Coulibaly, wanda shi ya so ya gaje shi. A farkon watan nan, Prime Minister Coulibaly ya rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya.
To a gaida Mahmud Lalu, wanda zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar a nan gaba kaɗan. Kafin nan bari mu leƙa jihar Lagos. Yayin da ya rage kwana ɗaya a gudanar da sallar Idin Layya, masu siyar da raguna a birnin na ta kokawa kan rashin ciniki. Su ma masu siyan sun koka kan hauhawar farashin ragunan a bana. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da ƙarin bayani daga Lagos.
To ga mazauna birnin Lagos ke ji game da wannan hauhawar farashin kayayyakin masarufin da kuma na raguna domin layya. Ga dai abinda wasu masu saye da kuma sayarwan ke cewa a ɗaya daga cikin manyan kasuwannin birnin Lagos da ke Alaba.
Sunana Alhaji Hassan Sokoto, wanda yake sayar da raguna kuma da shanaye. Gaskiya cinikin bara da na bana kaman ba za a hada ba, saboda abubuwan sun zo kaman ta fuska biyu ko kuma fuska uku. Ta fuska ta farko ita ce daga gurin da muke siyo ragunan daga can arewa. Mafi yawa a yanzu guraren da muke siyo raguna ba raguna da yawa, saboda matsalan da suke fama da shi, kalubalen tsaro da sauran wasu ɗan abubuwa dai na tashi-tashin hankula. Mutanen da suke ajiye rago, kamar mutumin da zai ajiye rago guda 100, guda 50, guda 60, yanzu ba damar ya ajiye ko guda 10, saboda yana jin tsoro. To abin da yasa abubuwan ba su yi yawa ba kenan suka yi kuɗi. Ta fuskar masu saya kuma, kowa dai ba sai an ce komai ba dai, ana alhamdulillah. Sha'anin kuɗi gaskiya ba ya da yawa a hannun mutane. Duk wanda zai zo yana so ya samu mai dan karamin kuɗi kuma mai kyau. Ragunan da suke nan kaman suna da kaman hawa guda 3 zuwa 4. Da kai hawa na farko da ana iya samu 130,000, 120,000 har zuwa 110,000. Da kai hawa na biyu da ake samu 100,000, 90,000 har zuwa 85,000. Da kai hawa na uku da ake samu 80,000, 70,000 har zuwa 60,000, wanda ake samu kenan a yanzu.
To abin da dai abin ba a cewa komai sai godiyar Ubangiji. So da kaga a bara na yi kokari na siya raguna guda uku, amma a wannan karo da kyar da jibin goshi na samu na siya guda ɗaya, saboda yanayin ciniki da yanayin hada-hada da kuma yanayin yadda kasa take ciki, musamman ma wannan annoba ta coronavirus da ta bayyana mu nan a jihar Lagos. Gaskiya ba karamin jiki muke ji ba.
Sunana Alhaji Umaru Labubu Sakkwato, sarkin kasuwar Alaba Rago. Alhamdulillah, bisa gaskiya abubuwa biyu da suka dami kasuwar tamu, wanda ya hana mata samun yawan dabbobi fiye da shekara biyu da ta wuce. Ka sani a da can wuri guda ake da matsalar nan ta Boko Haram, ina can a wajen Maiduguri site, wajen kasashen Maiduguri, Borno state. Sai gashi ya kawo har nan kasashen mu Katsina, Zamfara da Sokoto. A wannan lokaci kuma ga coronavirus ta zo, kaga abin ya zama mana kashi biyu. Kuma duk wannan abin mai hana a samu ci gaba ne ga samun dabbobi. Saboda haka gaskiya a yanzu nan dabba ta yi tashin gwamnatin zabo.
Bayan hauhawar dabbobi a kasuwannin birnin Lagos, haka su ma kayayyakin masarufi da suka hada da kayan gwari da ake zuwa da shi daga arewacin Najeriya sun matukar tashi. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Idan muka taɓo batun tsaro kuma, rundunar 'yan sanda a Najeriya ta ce ta cafke wasu waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka da suka hada da satar motoci da yin garkuwa da mutane. Hassan Maina Kaina ya halarci taron manema labaran da rundunar ta shirya kan wannan batu, kuma ya aiko mana da wannan rahoton.
Recovered from one of the gangs an anti-tracking device. This is the second time we are recovering a jammer or an anti-tracking device from established car theft syndicate.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, DCP Frank Umba ke gabatar da gungun wasu barayin motoci waɗanda kuma suke amfani da na'urar hana gano inda suke. Wannan dai shine karo na biyu a tarihin satar motoci a Najeriya. Ana samun irin waɗannan barayi masu amfani da fasahar zamani wurin tafka wannan aika-aika. Binciken 'yan sanda ya gano cewar wani ɗan ƙasar Nijar mai suna Alhaji Garba shine jagoransu, wanda kuma ya samar musu da wannan na'ura. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ya kuma gabatar da wani malamin addini da suka kama da aikata garkuwa da mutane.
A very disturbing and pathetic case involving the kidnap of one Jew, Eko Jonathan.
Wannan wani laifi ne mai tada hankali kuma abin tausayi na garkuwa da wani mai suna Joe Eko Jonathan, wanda ke aiki da wani kamfanin kai sakonnin kayayyaki, wanda bayan ya kai sako cocin New Life Church of God da ke Shagamu, limamin cocin mai suna Pastor Adeto Kumbo Adenoko da wasu mutane biyu suka yi garkuwa da shi tare da mai allurar bacci, suka sanya shi a wani daki na karkashin kasa da ke cikin cocin. Pastor Adenoko ya yi bayanin abin da ya sa ya tafka wannan aika-aika.
A few weeks ago, we were short of funds. And the idea of doing something.
Yace yan makonni kadan da suka gabata mun fuskanci matsalar kudi, wanda muke aikin taimako irin na agaji ta hanyar samar da kayakin abinci irin su shinkafa, gari da sauransu, wanda za a raba wa fakirai da mabukata. Abin kenan da yasa muka tafka wannan aika-aika.
I started kidnapping in the year 2018 after we do some kidnap.
Wannan kuma wani kasurgumin dillalin miyagun kwayoyi ne mai suna Odedere Bride Chikeze, wanda bayan ya dawo daga kasar Afrika ta Kudu inda yake da zama, ya kafa wata kungiyar gungun masu garkuwa da mutane a Kudu maso gabashin Najeriya. Yace ya fara garkuwa da mutane ne a shekara ta 2018, wanda daga bisani ya gudu kasar Togo lokacin da 'yan sanda suka bazama suna neman sa. Sannan bana kuma ya dawo Najeriya, kuma yanzu 'yan sanda suka cafke shi. Yace in sun kama mutane suna karɓar kuɗin fansa, abin da ya kama daga naira miliyan 3, miliyan 2 zuwa naira miliyan 1, wanda yace yayi amfani da kuɗin da ya samu wurin kalasa gidan da ya fara ginawa lokacin da yake Afrika ta Kudun, da kuma sayan wata dalilin mota kirar Jeep wacce yake hawa.
And I buy one other moto, Lexus Jeep.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Mummunar guguwar nan da aka wa lakabi da Isaias ta ci gaba da curewa tare da dusar yankin Caribbean, bayan da ta dunkule wuri guda a kusa da Puerto Rico a daren jiya Laraba. Ita dai wannan guguwa ita ce ta tara da aka rada wa suna cikin waɗanda aka gani a yankin tekun Atlantica, wacce har ila yau ta yi wa guguwar Irin da aka gani a ranar 7 ga watan Agustan shekarar 2007 fintinkau. An dai ta yi gargaɗi a mafi aksarin ciki da wajen yankin na Caribbean, waɗanda suka haɗa da Puerto Rico, Amurka, Haiti da kuma wani yankin Bahamas. A kuma yau Alhamis ake sa ran za a zabga ruwa kamar da bakin ƙwarya, tare da samun ambaliyar ruwa da guguwa mai ƙarfin gaske a yankin Virgin Island da Puerto Rico. A yau Alhamis ake sa ran dawo da buga wasanni a gasar ƙwallon kwando ta NBA a nan Amurka, mako 20 bayan da aka dakatar da gasar sanadiyar cutar COVID-19 da ta ɓarke. Ana dai gab da kammala gasar ne sai aka dakatar da ita. Za dai a kara ne a wasanni 8 da aka tsara, tumatumai 22 za su gwada kaiminsu. Daga cikinsu akwai kungiyoyin da suka riga suka yi nasarar shiga zagaye na gaba, yayin da wasu kuwa ke kokarin tsallakawa zuwa zagayen. Za dai a ci gaba da buga gasar ƙwallon kwandon ta NBA ne a filayen wasanni 3 da ke farfajiyar wasanni ta Disney a birnin Orlando da ke jihar Florida, inda 'yan wasa da kwace-kwace suka kwashe makonni da dama a killace.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna sauraron labaran ne akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-duminsu. To yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusile dauke da shirin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku ƙarashin tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos, jihar Plateau a Najeriya, inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa. Sannan za mu aje wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka wajen yaƙi da wannan annoba ta fyaɗe. Yanzu ga Dr. Anna Gang inda za ta yi mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su ɗauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe.
So, yadda ba zan gaji da cewa mutane gaskiya a yi gudun shaye-shaye. Mutane ya kamata a yi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji. A yi kokari kuma muna wayar da yaranmu, mu iyaye, muna duba mene yaranmu suke yi, mene yaranmu suke karanta, mene yaranmu suke kallo. Especially kwanan nan da yanzu kin ga internet, ana bar ma yara anyhow. Musamman yanzu ma da ake wannan zamanin coronavirus din, ba ana tura makaranta, kayan aikin makaranta a internet, wane ne muna ba wa yara waya. To ya kamata mu duba mene suke dubawa. Daya kenan. Na biyu, ya kamata kuma iyaye mu dinga koyar ma mazanmu, yaranmu maza da mata, cewa kowa fa mu girmama junanmu. Kowa ya gane cewa jikin wani ko na miji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin. Bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi, ba tare da yardan shi ba. To ya kamata mu koya ma yaranmu girmama jikunan junanmu. Sa'annan kuma mu daina ba da hujja. Yadda na faɗa dazu, ba hujja, ba hujjan fyaɗe. Ko da mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya, kai namiji sai kai kokari ka kame jikinka. Ba wai mun ce mu dinga yawo nake ba, amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja. Sa'annan idan ya faru da na mace har ta buɗe baki ta faɗa ko namiji, kada mu fara neman dalilin da za mu karyata ta. Because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifinka ne, ai dakin yi kaza da baki kaza ba, dakin je wuri kaza da baki ce kaza ba, ko kuma ai dakin yi faɗa. Wani lokaci fa matan nan ba su yin faɗa don sananin tsoro ne. Idan tsoro ya kama ka, wallahi ba za ka iya faɗa ba wani lokaci. So ya kamata mu daina karyata su, mu yarda cewa babban abu ne. Sannan idan ya faru, kada a yi shiru. Kada a yi shiru, a nema musu taimako, a kai su asibiti, a je a duba su, a yi musu taimako, a ba su shawara, a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci, a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su su ci gaba da rayuwa. Sa'annan kuma ya kamata idan ya faru, mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin nan ya faru. Amma idan ya faru, abin da za mu yi shi ne mu yi kokari mu kai kara. Ko da waye ne ya yi, a kai kara. Wurin hukuma. Idan abin nan ya faru, shawaran da zan bayar shi ne, in lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya, an ma mata ko an yi ma namiji fyaɗe, kada ka canja masa kaya, kar ka canja ma mutumin kaya. Kada ka yi wanka, a kai kara, a kai asibiti haka. Don aka share ko aka yi wanka, aka yakan zo ya yi wahala a tabbatar da cewa an yi haka. Amma idan ba a canja kaya ba, yanzu akwai abubuwa da yawa, akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari a kan kaya, abin da aka bari a jikin na macen ko mijin, wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu. To bayan da an je an kai asibiti, an ɗauki wannan abin kafin mutum ya yi wanka. Yawa, sannan kuma ko da waye ne ya yi, a yi kokari a kai wurin hukuma. An aka kai wurin hukuma, aka akan zauna an aka yi magana da mutumin za a iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa ba lafiyar shi kuwa ba to sai a kai shi asibiti in aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako domin yadda na faɗa da su waɗansu wanda suke yin fiya ɗin ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke bukata to kin ga za a iya a taimako za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya a magance musu.
Kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda babban attorney general mai shari'a Abubakar Balani ya kaddamar da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a ɗauka duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka.
Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntuni zai faru tunda sanad dai sun diba wannan abu na ce a majalisa sun diba wannan abin kuma sun kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa a kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma su samu miji ko kuma samu mazaje irin wa'annan ba za ka taba samun wani abu so is kaman 50-50 haka
wani asa wani kwamiti ko kar asa kwamiti ba abin nan tun kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din sune suke a penal code da sune da suke a criminal code din ko su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi su dinnan ko ya riga ya wuce a da wata kila ba za a iya ganowa ba yanzu ga DNA nan ana ganewa yanzu da za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba sensitization shine a ga za a nuna mutane cewa idan abin nan ya faru a daina rurrufa shi because abin nan ko state crime ne amma a matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana kuma Najeriya tana da haƙƙin ta biyo mutumin nan kadi a tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi.
Ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne a ƙasa kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da ɗaliban su ana iya kallo mishi ta umarni na musamman abinda muke cewa directive daga fada shugaban ƙasa idan har aka ba da wannan umarnin na musamman amma ministry ta ilimi ta ƙasa shi kuma minista yana iya ba da kara tura wannan umarnin zuwa duk jami'o'in ƙasar da kuma manya-manyan kolejin karatu na ƙasa domin shugabannin waɗannan jami'o'in da sauransu kuma za su ɗauki matakin da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka ita ce a kafa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan.
Aka taɓa yi wa fyaɗe ne har so uku shekara na hudu lokacin makwabcinmu ya lalata ni iyayena sun sani lokacin sannan shekara na 12 abokin ba ɗan abokin babana sannan kuma shekara na 15 a lokacin ina hostel a secondary school a Ogun State na biyu it was continuous ba so ɗaya ba so biyu ba ba so uku ba it's yana ta yi ne akai kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya min zan kashe ki I'll kill you if you talk. Na uku ɗin kuma ina hostel na tana rana banda lafiya to shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba kowa da kowa sun tafi makaranta an samu drip.
nan za mu jingine wannan batu na fyaɗe a tara mako na gaba, inda za mu shiga wani babu. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Sule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Gaida Aisha Tasili, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Lawal Baila, Batsari, jihar Katsina, Najeriya, da yake cewa, don Allah, ina so ku isar mini da sakona zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Haba shugaba Muhammadu Buhari, wai mu al'ummar karamar hukumar Batsari a jihar Katsina ka manta da mu ne? Kai shiru, yan bindiga suna ta kashe mu, kai kuma ko a jikinka? Wai a ƙarshe ma sai muka ji ka je kasar Mali domin sasanta rikicin su. Dan Allah, mu dai a cece mu, indai har muna da rana a kakar zaben shekara ta 2023, idan Allah ya kai mu. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce, VOA Hausa, ku faɗa wa alhazanmu da ke ƙasa mai tsarki cewa don girman Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallama su sanya ƙasashenmu a sahun gaba a yayin gudanar da addu'o'insu, domin wallahi tura ta kai bango, ruwa sun kai ma 'yan Najeriya ga wuya, batun haɗiyarsu suke yi. Ya Allah, ka kawo mana agajin gaggawa, kuma samu sa'idar rayuwarmu don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sai wani sakon haɗin gwiwan da ya fito daga Ahmadu Abacha Macina da Kawu Kawu Mai Goro Kumsa. Sako na gaba ya fito ne daga Aminu Fiyol Baban Yusra, Maraɗin Nijar. Ya ce, ya Allah, ka kai mu lokacin zaɓe lafiya don mu zaɓi matasa don mu ji daɗin rayuwarmu. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karotun Madaki a Bauchi, Tarayyar Najeriya. Ya ce, salam VOA Hausa, haƙiƙa harin kwantan ɓauna da wasu 'yan ta'adda suka kai kan ayarin tawagar gwamnan jihar Borno, Baba Gana Umar Razulum, abin takaici ne da kuma Allah wadai. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin suma amin. Sai saƙo na ƙarshe na haɗin gwiwa da ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri da Aliyu Usman Taka Lafiya. Suka ce, muna taya duniya murnar zagayowar ranar yaƙi da ciwon hanta ta duniya, da fatan jama'a za su rinka zuwa gwaji akai-akai. To, mun gode, ku ci gaba da aiko mana saƙonninku.
Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Mahajjatan sanye da takunkumin rufe baki da hanci sun isa Arfa, wani tsauni da ke kusa da Makka, birnin da ya kasance mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. Sun isa yankin ne domin sauke wannan farali da ya kasance mai matukar muhimmanci cikin ayyukan hajji da ake yi a ƙasar Saudiya. Annobar cutar coronavirus ta yi tasiri kan aikin hajjin na bana, wanda a shekarar da ta gabata ya samu halartar mutum miliyan 2,500 daga sassan duniya. Adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17, yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya dushi 670,000. Kuma har ila yau Amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka rabu da ita, yayin da take da sama da mutum miliyan 4,400 da aka tabbatar suna dauke da cutar. A jiya Laraba, adadin waɗanda suka mutu a Amurka ya haura 150,000. A birnin Ho Chi Minh da ke ƙasar Vietnam, hukumomi sun ba da umarnin rufe gidajen shan barasa da na rawa, sun kuma haramta tarukan jama'a da ya haura mutum 30. Wannan umarni ya fara aiki ne da sanyin safiyar yau Alhamis, a wani mataki na daƙile yaduwar cutar coronavirus bayan da ta sake ɓulla a ƙasar a makon da ya gabata. A makon mai zuwa ake sa ran shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara zai bayyana matsayinsa kan sake tsayawa takarar shugaban ƙasar. Ana sa ran zai bayyana matsayin tasa ne a wani jawabi da aka shirya zai yi wa al'ummar Ivory Coast a ranar 6 ga watan Agusta.
To, masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana shirin. ni Madina Dahir Mishan nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.